This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da nomad da download da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin na 17 ga watan Oktoba, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe a matsayin ranar yaƙi da talauci ta duniya. To ko yaya mazauna jamhuriyar Niger suke gani ya kamata a san da zaman wannan rana?
Shi an kace ana yaƙi da talauci. Mutane da zaka gani suna cikin wahala ko ba su da kuɗi ko sun gaza abubuwa suka zo kai musu abubuwan nan. Sai su gane awu lalle ashe akwai ranakun da aka kebe har jira ranar za su yi.
Sai kuma martani bisa cece kucin da aka biyo bayan naɗin minista daga jihar Sokoto, Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo da shirin mu tattauna amma duka sai bayan kun sha labarai.
Mawasare, assalamu alaikum. Rahotanni daga jamhuriyar Niger na cewa yan kasan su 78 ne suka mutu a aikin hajin bana. Hauko na kunshi ne a cikin wani rahoton kwamitin da mahukuntan kasan suka nada wanda ya bada sakamakon zamansa kamar yadda wakilinmu ke cewa. Nan ba daya ba, Majalisar Dokokin Kasar Zambia za ta fara muhawara akan wani gagarumin garan bawul da ake shirin yi wa kundin tsarin mulkin kasar da zai ba damar zaɓen mataimakin shugaban kasa. Ministan Shari'a Ngosa Sambi Yakulla, wanda ya gabatar da daftarin yi wa kundin tsarin mulkin gyaran fuska, ya ce ƙudurin ya buƙaci a yi manyan gyare-gyare 20 a kundin tsarin mulkin kasar na yanzu, da ya haɗa da abin da ake buƙata ga wanda suke riƙe da manya-manyan muƙaman shugabancin ƙasar da suka haɗa da ɗan ƙasa da wanda yake da izinin zama ɗan ƙasa a ƙasashe biyu, da matakan samun izinin zama ɗan ƙasar Zambia, ya kuma mai da hankali a kan majalisun lardi da tsara musu aiki da matakan kafa su. Simbiya Kula ya ce ƙudurin zai nemi a kafa kotun ɗaukaka ƙara da kotun kare kundin tsarin mulkin ƙasa da sauyi a kan ayyukan manyan kotunan ƙasar. Matakin shugaban kwamitin a majalisar Chief Famu Banda ya ce za a tara daftarin yi wa kundin tsarin mulkin garan bawul ga kwamitin harkokin shari'a kafin a yi muhawara a kansa. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya bayyana 'yan gudun hijira da 'yanci rani a matsayin babban matsalar da ya addabi duniya da kuma ke buƙatar gudunmuwar kowa da kowa. Ban yana magana ne a sa'in da ya ziyarci sansanin da ke Igedio da ke Rome yau ɗin nan. Sakatare Ban ya bayyana halin da waɗannan bayan Allah suke ciki a matsayin abu mai so sarai, kuma ya ce fatarsa shi ne ya ƙara musu ƙwarin gwiwa. Ban Ki-moon ya ce ba shakka ƙungiyar Tarayyar Turai na fuskantar babban ƙalubale game da waɗannan 'yan gudun hijiran. Duk da haka ya ce ya buƙace su da su ci gaba da nuna halin dattako ga waɗannan mutanen wanda yaƙi da yunwa ya tilasta su barin ƙasashensu. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kai hari a ƙasa a Siriya ba shi da kowane irin amfani. Ya shaida wa manema labarai jiya Juma'a cewa ko da yake Rasha ta shiga Siriya kuma Iran tana ƙara tura mutane, ba zai kai ga cimma maslaha ba. Sabili da suna goyon bayan gwamnatin da galibin 'yan ƙasar Siriya suke ɗauka a matsayin haramtacciya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yau take ranar yaƙi da talauci ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin jawo hankalin ƙasashen duniya kan wannan matsala. Alhaji Sani Mai Kaset ya shaida wa wakilinmu a birnin Yamai Haruna Mamman Bako cewa a gani a ƙasa.
Ba mu iya sanin ta wata rana ha, saboda su waɗanda suka keɓe ta da kansu ma ina tsammanin sun dai samu suna ne, amma ba su aiki da abin da aka nufi da ranar. Shi an kace ana yaƙi da talauci. Mutane da zaka gani suna cikin wahala ko ba su da kuɗi ko sun gaza abubuwa suka zo kai musu abubuwan nan, sai su gane awu lalle ashe akwai ranakun da aka keɓe har jira ranar za su yi. Amma su kaga ta to ban da kai ta mai ba ma san ko akwai ta ba. Su ƙasashen da ka yaƙi da talauci suna da arziki. Mu da talaka ƙasashen da suka son su taimaka ma. Irin wagarana ta kama daga gwamnatocin mu har zuwa ƙasa ga talaka. To shi sa an ba shi wani abu ya riƙa. sai sai shi sallalle yau akwai yaki da talauci ka taso yalla baka da koje ka biga an riko jikka kai can gidan ka ana son jikka da to yau ga akwai yaki da talauci cikin kasa a ba da komi ga mutane su san rana an kebe ta don haka yanzu ranan laiba sai akwai laiba ko mukamu ba sai akwai nama ba ana ba shi ci eh azumi ne kare an kai sallah babba gara zuwa idi ba to wannan rana ai ba amince ta an santa to su sa mu rana so sai yaki da talauci ta rabon kuɗi ko kaya su ba kasar da dubba ta da arziki wadatacce kaya da kuɗi ta raba mutalakanta sai talaka da su ta jira ranar ta takai
waɗansu shagulgulla da aka gudanar albarkacin ranar ta yaki da talauci a nan garin birnin Kwanni abinda yasa Alhaji Sani mai kasancewa ranar ma bata soma aiki ba a cikin kasashen mu
yanzu idan aka bari magana tunda cikin magana shi na aikin su idan aka ko gane ana yaki da shi ba akwai fara ma yaki da shi ba su masu saka ranar tucan tura daga ran su har zakwa shi wa gabanin mu to ranar ta kama a kebe wani abu su ita kasa ta yana ta kokari ta debo su kaya ga shekara kamar ta kabidije to bana shekara kaza albarkar kasa mun samu kuɗi kaza to saboda haka mun debe matalaka kaza mun zamu dan raba musu wahalar da sun kasha ga shekara ita ko kasan waje tunda ta haka kasan Niger kuɗi zai to da fitar makama Niger da miliyar kaza dan ta ba talakan ta wani abinci ko su kaya ko kana ga wani gashi ne shi na taya da hankalin shi amma wanda shi ke tace to ya san ko akwai yaki talo ina ma aka yaki talo ci shuri ne ka ina za ka ma hada mai tala na shiga ne kuma da hankali ne ko abinci bai ci ba babu magana rana yaki talo ci an dai masu suna amma bamu fata ba fara aiki ba in ta fara aiki kuma muna nan muna jira muna son haka nan dan duk wanda bai da an ka taimake shi masu
duk da dimbin arzikin da Allah ya kuwace ma kasashen nahiyar Afrika al'ummomin kasashen suna ci gaba da abkawa da kuma fama da talauci ta fatara abinda ke kara sawar kunci a cikin rayukan mutanen da ke zame a cikin wannan nahiyar karshen rahoton kenan Haruna Mamman Bako sashen Hausa na murai Amurka daga birnin Kwanni a jangurin Niger
To sai kuma harkokin siyasa a Najeriya inda dazu-dazun nan wani gungun yan boko na jihar Sokoto suka kira taron manema labarai a Abuja inda suka maida wa yan siyasa jihar martani bisa cece kucin da ya biyo bayan nadin minista daga jihar Tsohon sakataren kungiyar malaman jami'o'i ta tarayyar Najeriya kuma malami a jami'ar Usman Dan Fodio Mansur Isa Buhari yayi wa wakili Hassan Maina kaina karin bayani
yan siyasa Sokoto musamman suna tauye haƙƙin mata a jihar Sokoto inda suka yi karatu to yau ga dan Sokoto an samu mace ta je haɗin gida ta musu digiri ta dawo ta yi ayyuka kamfanuna da kuma gwamnati an kai sunanta domin a bata mukamin gwamnati kuma su yan siyasar da kansu kuma sun koma zagayewa kuma suna kokarin su kare ta kaga kenan yau kawai da suke wa mutanen Sokoto su kai ƴaƴan su mata su yi karatu bai yi amfani ba saboda su za su zagayo da kansu kuma su kare matan da zama abinda duk suke so su zama cikin Najeriya yan siyasa jihar Sokoto zagaya suna rubuce-rubuce a kanta ba wanda ya bada wata hujja karfa abin da ya shafi tarbiyyarta ko ya shafi cancantanta na shekaru ko cancantanta na karatunta ko cancantanta na mukaman da ta taba rikawa dai daga cikin ƙorafe-ƙorafen su shine ba ta taba aiki jihar Sokoto ba dole ne sai ka aiki jihar ka sannan za a baka minista Najeriya yan siyasa Sokoto abin da suke nuna muna shine in ka samu yadda ka yi karatun bokon a jihar Sokoto in ba za ka bar ta hito tana shiga cikin yan siyasa ana kuwa siyasa da ita ba za su ma iya bari kirka ko wani irin mukami ba ashe kaga kenan komai ana azaji da bagiren da ya dace kuma gaskiya wannan ba ra'ayin mutanen jihar Sokoto bane ra'ayin siyasa jihar Sokoto ne haka muke mishi fahimta
Dr. Mansur Isa Buhari wani malami a jami'ar Dan Fodio Sokoto a hirarsu da wakili Hassan Maina kaina to kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC The Voice of America Haka yake yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna Kamar yadda aka saba ga sharar fagen shirin daga Gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa
Shugaba Buhari ya mika rukuni na karshe na sunayen da ya zaba don zama ministoci don tantancewa majalisar dattawa zuwa yanzu dai an samu mata 6 da maza 30 cikin lissafin ministocin an dai janye sunan tsohon mataimakin gwamnatin Niger Ahmed Ibeto da mai gurbinsa da Baba Buhari ana samun martani tsakanin masu goyon bayan ministocin da masu nuna rashin amincewa da waɗanda aka tura don wakiltar jihohinsu kotun karar zabe ta tabbatar da zaben gwamnati dan Kombo na PDP a Gombe inda ta yobe ke zama Abuja kuwa ta sauke dan majalisar tarayya na Nangere da Fatosku Sabo Garba dan mika takardun makaranta na Jabu. Ali Yakubu na APC ne kotu ta ba nasara inda ya yaba da hakan.
Idan bangaren shari'a ya gyaru, wannan ma ba zai laifin ba, tunda ya tabbata in yaje ba zai sha ba. Shugaban kasa, ƴan majalisu, duk abin da alƙalan nan ke bukata, wanda zai inganta rayuwarsu kuma su aiki babu sa hannu, babu katsalanda, Najeriya za ta gyaru, komai zai mike yadda ake bukata.
Babbar jam'iyyar adawa Najeriya PDP ta amince a hukumance da fidda dan takararta na shugaban kasa na 2019 daga Arewa, a makon ne kuwa aka shiga sabuwar shekarar musulunci hijira 1437.
Agafa, to yanzu za mu kada zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa'insar makiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Yau Abdulwahab zai dora ne daga inda sarkin shanun sarkin Fulanin Bauchi ke ci gaba da bayani.
To wato ana nufin ke an ci dawa a bikan burtali kenan, shine ma'anan wa din.
To
kenan misali sai an ci dawa kafin a je a bikan burtali, shine ma'anan wa din. Amma haka dai ina gani dai bin noman kan burtali neman fitina ne, saboda haka wannan matakin gaskiya masu gonan shine za su rage. Ba fulata ne kuma wanda yana barin burtali ya je ya ɗebi cikin gonan mutum, to wannan kuma in an same shi, in an bar shi, to an bar fitina. Idan kuma har akan burtali ne mai gona ya zo ya sa gona, to wannan kuma in an bar shi, an bar fitina. Don haka ni a wurina, kar ka sake burtali ka shiga gona, a hukunta ka. A gane? Saboda haka ni ina ganin dai hakuri ne za a yi wa juna, kai kar ka nome kan burtali, kai kuma wanda aka baka burtalin kar ka sake burtalin ka je ka shiga gonan wani.
Haka ne. To bari in zo ga shi matashin makiyayi. Daga fari dai akwai wannan batu wanda yake shi ilu manomi batu, inda har ma ya karkare da cewar su din nan su yayinku ne. Ban sani ba, kai ya ka fahimci a zaman kai ka da ma kai kanin manomi ne?
Eto, dan iya zama wa kanin manomi, dan iya zama wan manomi.
To,
saboda shi manomi dole in ya noma tare da mu ci. Ko ba gaskiya ba? Na da mu ci tare kuwa.
Kuma dabbobin ka.
Eh, dabbobin za su ci, zai zama yaya na ta wannan bangaren. Ta wani bangaren kuma, ni ma fa ina da hanyar da in ba na kwanta a cikin gonan sannan ba na masa taki ba fa, sai dai aikin banza wani lokacin. Saboda in ba da kuɗin da zai sai takin, to da takin shanu nan da ya gadara. Ka gani ma ta bangaren fa na zama ya an sa.
Taki ma kamar na shanu, ana ganin ya fi kamar ma takin zamani, domin saboda ban dai sani ba, amma.
Ko takin da ya fi na zamani. Yanzu kamar taki na bazara, kan da ka san yuriya, haka kusan ma fi yuriya. Saboda inda shanun suka kwanta ma suka yi kashi suka yi fitsari, wannan kashin ba shine damuwan ba.
To dai su manoma da bazan ku suke rawa?
A suna rawa da bazan mu kai, tunda idan muka yi bazara a wajen, to ko noma ma ba da yabin an shuka, saboda fitsarin saniyan nan yakan kashi ma ciyawa kanta. Kuma dubba fulatin da ya san wani yake zaga shanu da bazara, ya je ya gani ko shanun sun tashi a wajen. Ba a noma wajen ba, ka je ka ga, ba za ka ga ciyawa ba. Ya daga ciyawa nan, ciyawa nan, ba ciyawa nan, ba ciyawa. Kuma duk manomin da ya zo noma wajen shi ma ya san ya samu arziki wajen, saboda mu mun zama yayin su ta wajen, mu mun yadda da wannan.
To na ga dai ko da ke muna da ɗan sauran duk bai wuce minti ɗaya da rabi ba.
Sai inda muka zama wa ba Fulatani kafin ya je kiwo yakan ci amfanin gona ne, baya cin nama ya tafi kiwo. Inda muka zama wanke nan, dabba ma dabbansa sai ya ci kafin su tafi su fita. To shi yasa muka dauki babban wan, zai ci abinci ya tafi kiwo, ba nama yake ci ba. To shi ne kawai dalili na.
To ai ina ganin ya baka amsa akan wannan batu.
To amma ni da magana, ai ko ba karam dawara mu ci mu koshi mu shanu shanu.
To
ko da mu ko muna da nama, akwai nama, saboda haka mu fa yayin su ne ta wani bangaren, su ya kuri kanmu yayin su ne ta wani bangaren, mu ma mun yadda su yayin mu ne ta wani bangare kowa da ya rika matsayin sa ya mutunta dan uwansa shine kawai magana
to da wannan tattaunawa da muka yi sarkin fulani yana da abin da take ne
akwai
to
mu madara ma akan shi kade mu yayin su ne balitare nama ba kai nama ruga sai dai kawo nama gari ba su kiwon dabbobi mu ne masu kiwon dabbobi mu ne kuma mun zama dalilin su shimiya su ji dadin shi don haka ba yadda za a yi a ce mu ne kannin su
wato ko dai ma sun yi noman dole ba da su ci shi haka ba sai an hada da ku
sai an hada da mu in kuma kowane lokaci ma da mu ake yi madara da mu nono da mu nama da mu to ai wannan wurin ba za mu zama kanne ba muna da wurin mu
ladiyan da Allah na ba su wasu na watsarwa sai ya gona sai ta kashe mai nomanta kahira Allah ta karatagi ka kashe mai aje ta aljihure da rai yana kayanta ga katta kuli sun daza da duniya ta haihuwa ne rungume ni kane ana fadin na samu katta kowane da babban cinya katan kowane da babban damce ta kakai kowane nan sanan sai ya dauki babban galama matai muru kuma daji ana buga su ganga suna ta hudadawa yan banza an shige cike inuwa an kyale uwaye daji yaji ya gona sai ta kashe mai wannan
yanzu dai ga dukkan misali officer menene zaka ga musu ka su kusan dai wannan al'amari sun fahimci yanda zaman yake da kuma yanda ake taimakekeniya majuna wannan yana ce shine wa wannan shine kani to kai duk da haka dai akan dan samu wannan rashin fahimta amma kai sabili da ko kuma idan muka yi la'akari da wannan tattaunawa me zaka ba su shawari
zaman lafiya yafi zaman dan sarki duk abinda zai sa a zauna lafiya kowa ya yi marmarin sa duk wani lokacin da ka tinkari ka ga wani masifa ta matso to ba laifi bane ka gudu ka guje mata a yi kokari a zauna lafiya da manoma da makiyaya a yi zaman lafiya domin shi ne babban abinda mu a ƙasar nan yanzu kowa yake marmarin sa don haka ku zama masu hakuri da juna ku rungume juna idan an yi kuskure a nuna wa juna kuskure a kuma yadda da kuskuren a zauna lafiya
to da wannan shawari da shi jami'in yan sanda ya bamu muka kawo ga ƙarshen wannan tattaunawa a sabili da haka zan so ku yi sallama da masu sauraron mu kuma gabatar da kanka zan fara da kai
ina gaida duka jama'a wanda suka saurari wannan hira kuma ina fata ba ga makiyaya da manoma kadai ba kowa ya rungumi zaman lafiya sunana Dogara Jirai na retire na retire da matsayin mukaddashin superintendent na yan sanda DSP kenan
sarkin noma mun ba kan sarkin noman mu
to sai mu yi ma Allah godiya da zaman da muka yi ina ma Allah godiya da masu sauraro ina fatan Allah ba mu damuna mai albarka
to matashin makiyayi
to mun gode mu Allah da wannan zaman da muka yi kuma akwai kiran da dani abu daya muna roƙon gwamnatin da yanzu aka zaba muna roƙon ta muna hidima akan kiwo da noman nan shine sabona
to sarkin shanin sarkin planin Bauchi
to dai ba abinda zan ce wanda ya wuce godiyan da duk wanda suka saurari wannan hira kukana dai irin ta farkon dazu zan ce gwamnati ta taimaka na wannan sabon gwamnati ta yi ma agaji ma Fulani ruwan sha daga bohol zuwa dai duk abinda mashayan shanu damuwan Fulani kasan Bauchi kenan
Allah mun gode ina fata kai sarkin noma in kai girbi zaka kirawo mu ka ba mu a namu zakka haka kai ma ko kuma Fulani zaku kirawo mu in ku shanun ku suka aihu ku kira mu da mu da officer mu zo mu samu don saboda mu ne a tsakaninku kowa wanda yake ba ma da abu. To jama'a, da wannan ne muka kawo ga ƙarshen wannan tattaunawa, mu haɗu da mu ku a wani kara. Nagode. Yawa. The Voice of America.
Lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. To da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zaman rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban ɗariƙatar Tijjaniya a Afirka, Sheikh Ɗahir Usman Bauchi, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya da babban limamin Kirista na majami'ar Ikwa Rabaran Ubala Nuhu shi ma a Baucin. Da farko dai ga Maulana Sheikh Ɗahir Usman Bauchi da babi na biyu na jawabinsa.
Assalamu alaikum ƴan uwana jama'ar Najeriya, musamman majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu na tantance ministoci za a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata. Kamun in zama wannan magana da nake yi wa mutanen da za a zaɓe su musu murna, muna roƙa musu Allah, Allah taimake su, Allah ba su ikon amana, Allah ba su ikon gudanar da lamari cikin adalci da kwatanta gaskiya. Kuma na fata su kuma dattawa masu tantancewa su karɓi wannan mutanen da aka ba su cikin adalci da kwatanta gaskiya. Yanzu tsakanin musulmi da kirista ana samun kwanciyar hankali da jin daɗi. Jama'anmu musulmi da kirista muna muku godiya akan haƙurin da suke yi da juna. Yanzu an samu jin daɗi, an samu kwanciyar hankali ba kamar da ba, saboda bayanai da manya suke yi sun ji magana su, ana fahimtar juna, ana zama lafiya. In ƙasa ba zaman lafiya babu jin daɗi, amma na samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali ne za a samu tattalin arziki da kyau, zamantakewa ta yi kyau. Muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya, kowa ya riƙe nasa. Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba kirista sai musulmi, amma Allah bai yi haka ba. Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi, amma Allah bai yi haka ba. Sai Allah ya gauraya mu ko waɗanda suka amsa kiran cewa a zauna lafiya ɗin. Muna godiya, Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Mu musulmi abin da aka umarce mu, mu kiyaye musulunci mu mai da shi tsakanin farkon sallah da ƙarshen sallah. Farkon sallah musulmi zai zo ya tsaya ne gaban Allah, ya ɗaga hannaye nuna wa Allah, Allah na zubar da komai, bani da komai na dawo jinka kai kaɗai, Allahu akbar. A lokacin ba da komai sai Allah, haka Allah kuma ke so a yi masa. In kuma kamun ka gama sallar kaman an tambaye ka to ya za ka yi da bayin Allah, Allah kan kai masa yadda yake so, ya tara maka dada, ya kanada maka aljanna. Kuma kar ka je ka cuci bayin sa su zo su karan ka wajen su da bila ran ka biya maka bashi da karfi je fa ka uta. Kuma mai sallah ya amsa ni ce a ai ni na da hankali ba zan yi haka ba, na san bayin Allah iri biyu ne, akwai masu karɓar takarda ta hannun dama, akwai masu karɓar takarda ta hannun hagu, duk zan zauna da su lafiya. Kaga bai da zan yi gari dubi kaina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tsakarinsa da Allah lafiya lau, Allahu akbar. Tsakarinsa da bayin Allah lafiya lau, assalamu alaikum. Ya kiyaye addininsa. Mu kuma muna gaya wa abokan zaman mu kiristoci, wanda ƙa'ida ne a cikin addininsu, ko da azzalimi ne ya mare ka a kirista ba za ka rama ba, sai ka ce nan ya samu nan bai samu ba, ka karkata masa kuma to ɗayan ka ce nan ya samu nan bai samu ba, saboda haƙuri. Saboda haka mu ci gaba da wannan mu namu, mu tsaya akan Allahu akbar tsakaninmu da Allah, assalamu alaikum tsakaninmu da bayin Allah. Ko kuma ku zauna lafiya, ko da wanda ya zalunce kuma ya mare ku ce to nan ya samu nan bai samu, don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Muna godiya, Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da zaman juna. Wato duk abin da ka ga ya ɓaci to ba sa masa haƙuri ba ne, na sa haƙuri ka wajen ɓacewa. Saboda haka ke jawo hankalin ƴan uwan Fulani su yi haƙuri kar su da cutan masu gonaki, ko kuma muna jawo hankalin ƴan uwan manoma kar su da cutan Fulani su yi musu shuka a kan burtulinsu, don a samu zaman lafiya. Kowa a ba shi haƙƙinsa, kar a danne haƙƙin wani. Wani ke da ke abubuwan sun sama gyara mun gidaje ƙwarai da gaske. Muna godiya ko waɗanda suka amsa kiran cewa a zauna lafiya ɗin. Muna godiya, Allah saka da alheri, Allah kara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Shima rabaran Ubala Nuhu kiraye da a zabi ministocin da za su kawo zaman lafiya da ci gaba a Najeriya.
Jama'a na arewacin kasar nan da kuma dukkan masu sauraron mu, ina muku sallama, ina kuma gaishe ku. Kamar dai yadda muka saba, kuma muke kira ga jama'a, musamman jama'ar kaunatacciyar kasar nan tamu Najeriya, da a zauna lafiya. Domin kullum muna fadan cewa babu ci gaba da zamu samu ba tare da zaman lafiya ba. Sannan wani abun da ya dauki hankalin mu a yanzu, kuma da muke so mu yi magana akan shi a wannan kasar, wanda hankalin kowa ya koma akai, kuma mun ga ya kamata mu malaman addini mu yi magana a game da shi, shine wannan yanayi da muke na tantance ministoci a wannan kasa. To ina so in yi kira ga ƴan majalisa da tawa da duk waɗanda abin ya shafa a wannan kasa, cewa ba a fa mugun sarki sai mugun bafade, kamar yadda masu iya magana suka faɗa. Saboda haka, saboda irin kyakkyawan zato da kuma ambaton da muke ma wannan shugabanci na yanzu, ina so in kira ƴan majalisa da su fitar da san kai, su kawar da ɗan ɓangaranci, su kawar da bambancin ƙabila ko na addini, domin su fitar mana da mutane masu kishin ƙasan nan, ba masu kishin kansu ba. Jama'ar Najeriya, ina son mu sani, musamman ƴan majalisa, kuskure guda ɗaya fa da za a yi a wannan lokaci na fidda ministoci zai iya zama kuskuren da za a yi shekaru da yawa talakawan ƙasa suna shan wahala. Misali, Annabi Sama'ila da Allah ya aike shi ya je ya keɓe sarki a cikin iyalin mahaifin Annabi Dauda, kuma sarki, Allah ya ce mishi ka kula da wanda za ka zaɓa kai wanda zuciyar shi take wajen Ubangiji. To ya za mu yi mu gane wanda zuciyarsa ke wajen Ubangiji a wannan ƙasa tamu? Dole sai mun dukufa ga addu'a, mu yi addu'a fiye da yawan maganganu, fiye da yawan hayaniya. Abinda mu malama addini muke ƙoƙarin faɗa shine mu sa ƙasan a gaba. Kada mu sa wannan bawan Allah da yake da buri na gyara ƙasan nan, mu sa burinsa ya koma baya. Sannan kuma ina kira ga sashin gwamnati, su ma a cikin dukkan mutanen da suke kaiwa majalisa su tantance, su ma su yi wa Allah su fitar da mutane waɗanda suke za su ƙaunaci talakawan ƙasa, za kuma su ƙaunaci Najeriya, musamman a irin wannan lokaci da muke ciki, wanda za mu iya cewa mun gode wa Allah domin akwai zaman lafiya yanzu a ƙasar nan. Maganar rigiman addini ya yi sauƙi. To muna fata mutanen da za a fito da su su zama mutanen da za su ƙara tallafawa a wannan ƙasa, domin wannan zaman lafiya ya dore. Za abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya, musamman a arewacin ƙasar nan da wasu sassa na ƙasa, shine rikicin makiyaya da kuma manoma. To ina roƙon manoma da a san inda burtali yake, a san inda labi yake, da su masu bunƙasa ƙasa waɗansu sukan je su yi gine-gine sai a cinye jeji. To a kula da inda burtali yake, su kuma makiyaya su yi wa Allah su guji ramuwar gayya. Muna da hukumomi a ƙasar nan inda za mu kai kukanmu a maimakon mu ɗauki makami mu yi ta kashe jama'a. Don haka ina roƙo, bari ƴan majalisan ƙasar nan su fitar da mutanen da za su taimaka mu samu dawwammamen zaman lafiya. A yanzu duk wanda yake baya jin daɗin zaman lafiyan da muke da shi a wannan ƙasa, ina ganin ƙarya yake yi. To domin ɗorewan zaman lafiya shine mu fitar da san zuciya, mu fitar da san kai, mu yi abin da dukkan mutanen ƙasa za su amfana. Karshe ina cewa mu dubi Allah. Na gode. Sunana Rabran Ubale Nuhu Ibrahim, Ekwato ta number 2, Rafin Zurfi, yankin Birki Gandu a jihar Bauchi. Na gode.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya bayyana 'yan gudun hijira da 'yan cirani a matsayin babban matsalar da ya addabi duniya da kuma ke buƙatar gudunmuwar kowa da kowa. Shugaba Barack Obama ya ce kai hari ta ƙasa a Syria ba shi da kowane irin amfani.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.